mita 88.5 da la'ifin mirar zamani Abubakar Sabo ake tare da shi daga nan gidan mun bayyana dake unguwar Maja inda ake gabatar da wani taro na musamman wanda cibiyar wayar da kan al'umma akan abin da ya shafi al'adu ta kasa ta shirya musamman abin da ya shafi yadda manema labarai za su gabatar da ayyukan su da irin rawar da za su taka wajen daƙile abubuwan da suka shafi al'ada da kuma harkoki na tsaro. A yanzu haka jawabai da dama sun gabata musamman wanda yake shugabantar wannan taro wato tsohon shugaban ma'aikata na jihar Kano Dr. Kabiru Shehu ya gabatar da jawabansa, haka shi ma shugaban ita wannan cibiya wanda kuma shi ne mai masaukin baki wato Malam Ado Muhammad Huza shi ma ya gabatar da jawabansa da mutane daban-daban. Inda cikin manyan bakin da suka zo wannan wuri akwai shugaban ƴan jaridu da ke nan jihar Kano wato Comrade Abbas Ibrahim, kuma ba tare da na ja dogon lokaci ba zan hada mai sauraro da shugaban kungiyar ƴan jaridu nan jihar Kano don jin yadda suka kalli wannan taro da kuma irin gudunmuwar da ƴan jarida za su bayar don ganin cewa wannan kuduri na wannan cibiya ya kai ga gaci.
To alhamdulillahi wannan taro da wannan cibiya da ke wayar da kan al'umma dangane da al'adun ƙasa wato National Institute for Cultural Orientation ta shirya taro ne mai taken irin rawar da 'yan kuka bakon yaɗa labarai za su taka domin tabbatar da zaman lafiya da kuma ƙalubalen tsaro. To alal haƙiƙa ala kulli halin shi ɗan jarida yana da gagarumar gudunmuwa da zai bayar wajen zaman lafiya ko sabanin haka, musamman ma idan aka yi la'akari da damar da kundin tsarin mulkin Najeriya da aka yi wa gyara ya bashi wato sashi na 22, ya kamata ɗan jarida ya riƙa hange na tsanaki kafin ya ba da labarinsa. To kaga wannan taken wannan taro abu ne da ya dace kuma da ya zo a kan gaba saboda halin ƙalubalen tsaro da ake fama da shi. Ko da yake mu a nan Kano sai dai mu ce alhamdulillahi, mu ci gaba da addu'a domin Allah ya ƙara tabbatar da zaman lafiya da muke amfana da shi a yanzu. Kafafen yaɗa labarai a kodayaushe ya kamata su yi hange su yi kuma karatu na tsanaki da cewa labarin nan da zan bayar amfanan al'umma zai ko saɓanin haka. To kaga abu ne da ya dace koyaushe mu riƙa sanya al'umma a cikin zuciyoyinmu kamar yadda wato tarbiyya da laddaban aikin jarida suka yi tanadi wato ethics of journalism kenan. Saboda haka wannan taro ne da ya dace kuma akwai ƙwararru a fannoni daban-daban musamman ma a kafafen yaɗa labarai da kuma shehunnan malamai daga jami'o'i da za su gabatar da maƙala akan wannan batu. Kuma mu a ɓangarenmu akwai 'yan jarida 50 da suke wakiltarmu a wannan taro. Na tabbatar insha Allahu a lokacin da za a kammala wannan taro wanda yake a gobe za a kammala, za a yi wa 'yan jarida allura a kan yadda za su gyara aikinsu domin tabbatar da cewa an gujewa dukkan wasu abubuwa da ka iya haifar da tannaki da kuma abubuwan da ba su dace ba.
Wato ga misali ciyaman kamar yadda ka ce 'yan jaridu ko in ce 'yan jarida guda 50 ne ta ƙarƙashin ku suka taho domin su amfana da wannan gagarumin ilimi da za a bayar. Na tabbata 'yan jaridan da suke jihar Kano sun fi haka. Ta yaya saƙon zai isa ga ragowar waɗanda ba su samu halarta wannan wuri ba?
A to ga san a kodayaushe dama ba zai a ce kowa ya halarci wannan taro ba. Dama irin damar da suka ba mu kenan suka ce mu kawo mutum 50, kuma alhamdulillahi muna musu godiya saboda wannan dama da suka ba mu ba tare da mun ba da ko sisin kwabo ba. kaga shi ilimi kullun dama neman sa yake kuma dadade yanzu ana bikin wato bude wannan taro ne to na tabbatar da cewa duba da irin kwararru da za su gabatar da makala to insha Allah za a wato amfana kwarai da gaske kuma kamar yadda ka sani ku dannan wakilanmu ne kuma ku ya kamata ku kuma kuje ku wato kara fadakar da yan uwa akan abubuwan da aka koya dama ba wani sabon abu bane ai duk mutumin da aka je dan jarida ne kuma dama ai dole ne dama yana da kwarewa ko kuma ya karanci wannan dama can a matakin karatu da kuma matakin aiki saboda aiki ne da ayo da kullun aikin jarida aiki ne da yake canzawa yake kuma tafiya da zamani so kawai illa iyaka kawai a sake zaburar da mu kuma mu sake fadakar da mu akan abubuwan da ya kamata a yi mu kuma guji kurakurai na aiki
to kamar yadda nake gani a jadawalin taron akwai manya-manyan malamai daga jami'a akwai profesa Masir Ibrahim daga jami'ar Yusuf mai tamasiye da kuma Profesa Bala Muhammad daga jami'ar Bayero da ke nan jihar Kano su ne za su gabatar da makalolinsu a wannan rana akan dai wannan darasi ko kuma topic da suka zo da shi in Allah ya yarda kafin a karkare wannan shirin zan dawo a karo na biyu da ɗaya daga cikinsu ko kuma shugaban ita kanta hukumar ko kuma wanda yake shugaban wannan taro kamar yadda na faɗa tun da farko don jin ta ɓangarensu da ma dalilin da ya sa suka yi gabatar da irin wannan tarurruka a duk shekara don ganin cewa an wayar da al'umma da kuma yin abin da ya kamata. Abubakar Sabo akan mita 88.5 da Al'ajin Murya Zamani.